إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na An-Nur anan Wusaitu a Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma a yau bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna masu kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya mana gedar dogo samanta yaya kasanta yaya tsakiyanta yaya ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka muna masu kara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'o'in mu da muke yi kyawawa mun yi ta addu'o'i daga farkon karatu zuwa yau muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana waɗannan addu'o'in namu gaba daya muna cikin sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama wato suratul baqara surar saniya jiya mun yi darasi na farko a cikin da kuma shine darasi na biyar a wannan shekara na tafsiri yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na shida a tafsirin Qur'ani na wannan shekara ta 1337 insha Allah ta'ala jiya mun tsaya akan daidai aya ta 2 a suratul baqara insha Allah ta'ala zamu tashi yau kan aya ta 3 gabanin nan akwai ɗan tambayoyi da aka bani sai dai suna da yawa da ba zai duka amsa su ba babu laifi a karanta dan abin da ya sauka a cikin su ma iya magana akai insha Allah ta'ala mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam me hukuncin a sauke alqur'ani kuma a yanka don a yi sadaka ko kuma a karanta wasu surori na alqur'ani bayan an kammala a yanka ko don a yi sadaka ko don a gode wa Allah domin na ji wani ya ce shirka ne yin haka bil hakika indai kawai a karanta qur'ani ne a yanka a matsayin sadaka ko kuma a yanka qur'ani a karanta Qur'ani a yanka a babin gode wa Allah akan wata ni'ima da Allah ya maka wannan ba shirka bane ya halatta a karanta Qur'ani ayi addu'a saboda akwai hadisi da Imam al-Bukhari rahimahullah ya kawo wanda yake aiki shi kansa da hadisin Imam al-Bukhari rahimahullah throughout rayuwarsa manzo Allah yake inda kulli khatma du'a'un mustajab dukkan saukan Qur'ani da aka yi in an kammala akwai wata addu'a da Allah baya mai da ita in ka roƙa Allah zai baka a fara karanta Qur'ani a cikin nutsuwa karatu don Allah ba karatu don neman kuɗi ba na akwai saukan da ake na kuɗi a karatu ake da nutsuwa don ayi addu'a tun daga alhamdulillahi rabbil alamin ayi tabi daki daki har azo minal jannati wan nasi a daga hannu ayi addu'a annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce wannan addu'a Allah baya mai da ita in an roƙa Allah zai bayar amma wannan kuma bai zama dalilin mutum ya zauna bayi da sana'a ba a duniya kawai sai dai ban kuɗi na maka sauka wannan ya koya wasu rashin gaskiya mutum sai karbi kudin sauka sai karanta kul huwallahu kafa nawa kafa uku wai saboda an ce kul huwa wai sulusin qur'ani ne kai ka ji wani shortcut da Allah
wai sai ya kulhuwa kafa uku sai ya ci kudin sai abun ya dame shi a kar makalla me matsayin wanda ya karbi kudin sauka kuma ya kulhuwa kafa uku saboda yayi abun ya mare ba ya karbi saukan wani kafa 70 wancan kafa 130 wani ya bashi kafa 2000 haba a rayuwar mutum ya zai taba yin wannan ko ka huhu zai wannan saukan ne kun san tsuntsu ka huhu ko ai ko tsuntsu ka huhu ba zai wannan saukan ba sauka in dai aka yi don Allah matsala ta damu kasarka ko ta damu al'ummarka ko garinka ko ta dame ka ko iyalanka ka karanta Qur'ani ko danka ya karanta ko abokinka ya ko dalibinka yayi a karanta Qur'ani a sauki ayi addu'a Allah yana karban wannan insha Allah ta'ala mafhum tayyib yin yanka yana halatta yanka kala biyu ne ba zai a ce duka yin sa shirka bane har ma saukan idan ya kama a taru a sauke ne wannan ya tabbata lajnatu da'ima lil buhusil ilmiya a juz'i na biyu shafi 480 suka ce ya halatta mutane su taru sauke Qur'ani su yi addu'a abu ya dame mu to mu karanta Qur'ani mu yi addu'a kowa ne ya karanta mu zo mu taru mu yi addu'a a cikin fatawarsu juz'i na biyu shafi 480 suka ce halal ne yin wannan don haka yana halatta a yi wannan addu'a wajen yanka yanka kala biyu ne kamar yadda kake ka ji wani malami ya ce akwai yankan da ke zama shirka akwai wanda ba shirka bane idan aka yi yanka don aljani aljani ya ce a yanka mun dabba a zubar da jini shi yake bada umurni irin yadda aljanu ke buge mutane sai a amince da wannan umurnin aljanin sai a yanka ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala da sheikh bin bas rahimahullah cikin majmu'ul fatawa tasa dan sheikh bin bas ya da majmu'ul fatawa rahimahullah juz'i na biyar shafi 388 yana cewa yin yanka don aljani wannan shirka ne yawa yana cewa fa in kana lil jinni fa huwa shirkul akbar indai yankan aljani ne yayi umurni to shirkan ma babba ne ba dan karami ba indai dan aljani ne don haka duk yadda aljani ya buge wani in yace ayi sai mu ce ba za mu yi dan kai ba mu dan Allah muke yi kuma a yanzu ne imani ya karanci amma ka'idan halittan aljani mu ne ya dace aljani ya ji tsoron ba mu ji tsoron sa ba amma yanzu saboda tsoro wani aka ce masa akwai aljani a wuri sai ya gudu eh to akwai anan din ma ka iya bai dace ka ji tsoron aljani ba shi ne dace ji tsoron ka duk barazana ka ce baka ji tsoron sa in ka rike Allah babu abin tsoro tare da aljani so da haka a ka'ida idan an yi don aljani wannan ya zama shirka ne wanda yake mai girma amma idan aka yi yanka din nan ba don aljani ba ko don a gode wa Allah ne ko kuma ya zama at-tawassul ila Allah bil a'mal as-salihah ina so na kusanci Allah ne da yin ayyuka na ƙwari yanka ibada ne don a wurare biyu Allah ma ya kulle alaka tsakanin yanka da sallah fa salli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wannan yace malamai suka ce lalle Allah ya kambama al'amarin yanka tunda a wurare biyu a Qur'ani aka kira shi kuma sai a kulle alaka tsakanin yanka da sallah al'amarin da yazo kusa da sallah ga musulmi ai babban al'amari ne so da haka malamai suka ce in an yi ne don ai kusanci Allah ai addu'a aiki ne na ƙwarai yanka ya Allah na yi dan neman yardar ka ba dan koyi baka amsa min addu'a don ya halatta ai tawassuli da ayyuka na ƙwarai ko kuma mutun yayi dan Allah masa wata ni'ima yayi yanka kaman a ce ya gina sabon gida sai yanka kawai dan ya gode wa Allah akan ya samu gidan kansa don Allah yayi ko kuma yayi achieving wani abu na alkhairi a wannan Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah al-Kafi sa sharhul mumti ala zadul mustaqni juz'i na 7 shafi 550 zuwa 551 yace yin wannan halal ne in mutun yana da lada mutun yayi wannan yana da lada sai amma mutun yayi yanka don aljani wannan shirka ne mai girma karanta Qur'ani ayi addu'a insha Allah ta'ala wannan al'amari ne da yakan taimaka wajen karban addu'a kuma wannan mutum ya dage da kansa ko na sai amma kada ya zama baka lokacin karanta Qur'ani sai dai ka ba aran ma wani kafa 700 wani kafa 900 wani kafa 1017 wani wannan ba daidai bane ya dace ya zama in ana mana addu'a da Qur'ani mu ma ya zama ayyukan mu sun dace da Qur'ani din ba kuma sharadi bane a tsarin ce nawa ne duk sauka da ya kafa kaza kaddaro ne maka addu'a sai ka bashi sadaka malamai suka ce halal ne amma a zauna a tsarin ce to nawa zaka biya duk sauka daya to wannan kuma ya zama kasuwanci ba ibada ba nawa za Qur'anin sai an biya wannan ya zama kasuwanci amma kyautatawa wannan babu laifi a cikin sa wani ya mun addu'a bari mu maka sadaka wannan babu laifi amma kada ya zama wai sharadi ne sai an tsadance kuma wajen yankan ma a kiyaye ya zama kai ne dan ka gode Allah amma kar a ji a baka lokacin dace sai ka samu rago mai murdaddan kaho mai ido daya baki ido daya fari mai bakin kai mai bakin kafa guda daya wanda a cikin tsakiyar cikin sa akwai wani layi bakin kirin wannan duka ba addini bane wannan kuma ya shiga wani kulun boto amma in dai addini ne to sadaka zaka je kai in ka samu ko wani rago ka yanka kawai dan ka kusanci Allah ka masa godiya wannan yayi idan kai addu'a yayi amma kara sai ana maka wani katance wai ragon ma sai an kwatanta irin idon sa kafin sa ma sai an yi bayanin ya yake sannan kansa ma ana so wai dole sai an samu mai dugun baki a tsakiyan kai a tada mutane da mota su ta yawo kasuwar kawai ana neman wai mai dugun baki a kai waye ga maka wannan sunan ba addini bane Allah subhanahu wataala ya kare mu ya sa mu wani lafiya tambaya ta gaba yace malam mutun ne yace bashi a waje na na kaman dala 500 afta kaman shekara 5 sai darajar kudin ya ninninka kaman sau 3 idan an canja naira yana so ya biya ni ganin yanzu dala ta tashi ya halatta ya biya ni a dala ne ko a naira kuma wanne ne riba yake shiga wanne ne riba baya shiga a ka'idar musulunci idan mutun ya baka bashin kudi a ka'ida in ba a yi wani agreement ba to haƙƙi ne ka biya shi a irin kudin da ya baka idan ya baka naira bashi zaka biya a naira idan a riyal ya baka zaka biya a riyal idan a dala ne zaka biya a dala idan a sterling pounds ne zaka biya a pounds go idan kuma a euro ne zaka biya a euro duk kudin da ya baka wannan shine ka'ida al-asl shine sai an nemo irin wannan kudin sai a biya shi to kaddara kuma bukata ta kama yanzu zaka biya shi amma kuma sai ya zama zaka biya shi a naira ne malamai suka ce yayi za a yi idan ya zama ya baka shekara 5 yanzu zaka biya a naira malamai suka ce zaka iya biyan sa a naira amma da sharadin in ya yarda in shi ya yarda ce to na amince na baka a dala amma yanzu biya ni a naira ya amince to yayi to amma in aka zo biya a naira yayi za a biya shine sai ayi valuing dala a yanzu naira nawa ne ba a shekara 5 ba a yanzu a ka'ida sai a ce to dala naira nawa ne duk abin da ya kama na yanzu da shi za a biya ba na shekara 5 ba in aka biya a na shekara 5 malamai suka ce riba na iya shiga ciki so da haka yana halatta a canja kudi ko a bada bashi a biya da wani kudi ba wanda aka yi agreement a kansa ba amma sai an kiyaye wasu abubuwa guda uku in ba a kiyaye ba ta duk ɗaya da aka yi to riba ta shigo cikin cinikin na farko idan aka samu lokacin da kuka yi agreement da shi ga dala 500 zaka biya ni bayan shekara ɗaya amma lokacin biya na zaka biya ni ne a naira sai kuka yi agreement a haka yanzu zaka bashi amma next year Ramadan idan Allah ya kai mu zai biya ka a naira malamai suka ce wannan haramun ne akwai riba a cikin sa wannan kuma hadisi a cikin Sahih Muslim hadisi na 1578 ya tabbatar da haka cewa baya halatta ayi agreement na biyan kudi da wani kudi sabanin wannan kuma ila ajal zuwa wani lokaci na daban baya halatta dole ya zama in dai za a yi agreement din a lokacin da ake dole ya zama agreement din mu akan dala zaka biya but yanzu maybe babu dalar a kusa ko kuma naira kake da shi ni kuma ina buƙatar naira ba dala ba to anan babu laifi amma kada tun a lokacin kullu agreement ayi yarjejeniya zan baka a dala ka biya ni a riyal wannan bai halatta ba in dai bashi ne sunan ka bai halatta ba bangare na biyu da riba yake iya shiga shine zama a lokacin da aka yi agreement din tsakanin su shine an yi agreement din cewa za a biya mutum lokacin da zaka biya ni ne a time din a yanzu da na baka ba a time na gaba ba wannan shi ma bai halatta ba zan baka dala amma lokacin da zaka biya ni a kudin yau zaka biya ni ba kudin ranar da ta kama ba to wannan ma bai halatta ba dole in za a biya sai dai a aiki da farashin kudin a wancan ranar ba a ranar da aka bada bashin ba a ranar da za a biya a ranar ake aiki bangare na uku da riba ke iya shiga cikin wannan wannan ma tabbata a cikin hadisi da yake cikin irwaul garil juz'i na 5 hadisi na 173 shine abdullahi ibn umar Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah muna sai da ainihin raquma sai mu yi ciniki da dinar amma sai a biya mu da menene da dirhami wata ran mu yi ciniki da dirhami sai a biya mu da dinar manzon Allah ya ce in a ranar ne kuma a wurin ne ya halatta shikenan mun yi ciniki a dinar amma babu dinar tare da kai sai kuma dirhami ni kuma ina son dirhami to sai a duba a ranar nawa ne darajar kudin a duk abin da ya kama sai a biya da shi in an yi wannan yayi amma wannan dole zama a ranar da aka yi ciniki za a yi magana ba a ranar da ba ranar za a biya ba in a ranar za a biya kenan in kuma a wata rana za a biya to sai ranar biyan tukunna sai a yi hukuncin na yi ciniki da kai a dirhami zan biya ka dirhami amma na nemi canji ban samu ba za ka karɓa da dinar eh na amince to amma yau nawa ne farashin dirhami a dinar sai a duba farashin yau sai a biya da shi sai bangare na uku da riba ke iya shiga malamai suka ce shine na amince na baka dala 500 bashi zaka biya ni a naira yau da muka zo biyan sai kace a zan biya ka 300 ne a yau a naira 200 kuma zan biya ka a naira next week malamai suka ce anan ma riba ta shiga shine riban nasi'a dole in za a biya din sai dai a biya duka, amma ba za a biya part payment ba, sai dai duka a biya. Waɗannan hanyoyi uku dan an kewaye su a bangaren kuɗi na bashi da biya da wani currency na daban yana halatta. Idan ba a kiyaye su ba wannan baya halatta. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala cikin Fatawul Islamiyya juz'i na 2 shafiyar 414 ya kawo waɗannan maganganu gaba daya. Akwai fatawa ta Lajnatud Da'ima lil Buhuthil Ilmiyya a juz'i na 14 shafiyar 413 su ma sun maimaita wannan fatawa, cewa in an kiyaye waɗannan guda uku insha Allahu ta'ala babu laifi a ciki. Amma in ba a kiyaye ba to riba na iya shigowa, in ku ba a samu riba ba to haramun na iya auko a cikin wannan. Allah ya kare mu daga haramun. Tambaya ta gaba yace, assalamu alaikum malam, wanda ba shi da kowa da ya dogara da shi sai Allah, shin yayi laifi ko kuma hakan nagasu ne? To shi ne ma dan gata, to wanda ya dogara ga Allah ka ashe kama tabbas, ai wanda ya rike wannan Allah ai yayi sakare shi kama iska, ai wanda ya kama ganye ai ya rike wani abu, ai wanda ya saki Allah ya rike wani ka ai ya rike iska, ai wanda ya kama ganye ma ai ya kama wani abu. So duk wanda ya saki Allah ya kama wani Allah ai ya saki reshe ne sai rike iska, dan wanda ya rike ganye ai ya samu abin da ya rike, wanda ya rike Allah shi ya rike komai. Shi yasa Allah ya ce wa may yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu inna llaha balighu amri qad ja'ala llahu likulli shay'in qadra. Duk wanda ya rike Allah to wannan Allah a gaya masa Allah ya wadatar masa, babu wanda zaka rike da yuta Allah subhanahu wataala, wanda ya rike Allah ya ci riba. So zaka duk in ka rike Allah kai nasara, babu na kasa a ciki, balma wannan shine yabon rike Allah shine yabo. Sai dai a rayuwar yau ne in baka san wani ba sai Allah sai ana gaba ka da kowa, to wanda kuma ya san Allah ai shi ya san kowa, dan Allah shine mai bada komai da kowa din. Aiko Allah ya bamu iko riko gare shi. Aramma bismillah, tambayoyin suna da yawa, sai mu yi hakuri anan kada mu cinye lokaci akan tambayoyin ko bismillah insha Allah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
بالي في أرم يفارا لك فرقون سورة لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Da sunan Allah mai rahama kuma mai sadi da rahama zuwa ga bayinsa. Alif lam mim, jiya mun yi magana akai hakikanin ma'anan Allah shi ya sani. Zalikal kitabu, wancan littafin, la raiba, babu kokanto fihi, a cikin sa hudan lil muttaqina, shiriya ne ga masu takawa. Ana iya tsaya waje biyu, ko a ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ko zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqina, duka ana iya tsaya a wurin. Shiriya ne ga masu takawa. To a yau zamu fara magana akan wane ne masu takawa din insha Allahu ta'ala. Ita ce aya ta uku. A wannan wuri Allah ya gaya mana siffofin masu takawa guda biyar, wanda wajibi ne ni da ku mu auna ayyukanmu mu ga mun shiga cikin masu takawa nan ko ba mu shiga ciki ba. Allah ya kira manyan siffofin su daidai kaman guda biyar, ni na auna ayyukana da su, na auna itikadi na imani da Allah da su, kai ka auna ka gani kana ciki ko baka ciki. Don Allah ya ce hudan lil muttaqina, lalle Qur'ani shiriya ne ga masu takawa. Sai ya ce alladina, su ne waɗanda yu'minuna bil ghaibi, suke imani da abin da ya faku, wa yuqimuna salata, tifa ne suke tsaye da sallah, na uku wa mimma razaqnahum yunfiquna, daga cikin abin da muka azurta su suke ciyarwa fi sabilillahi. A nan ayar Allah ya kira guda uku, a aya ta gaba Allah subhanahu wataala a sauran ayoyin Allah zai kira sauran sifofin. Na farko ya ce alladina, su ne waɗanda yu'minuna bil ghaibi, suke imani da ghaibi. Kalmar al ghaibu asali masdar ne a larabci, tushen kalma din ne. Asali zai zama alladina yu'minuna bi ghaibin ne, suna imani da abun da ya faku, ba su gan shi ba amma suna imani da shi. akwai abin da idan su bai gani ba amma Allah ya fada sun yadda. Na mafi girman imani shine kai imani da gaibi abinda idan ka bai gani ba, shine yuqirruna bi kulli ma ghaba ankum alladhi akhbara Allahu azza wa jalla bihi. Duk abin da ya buye daga idan su basu gani ba, in Allah ya bada labari sun amince haka ne, ba za ku kwarzo akai. Musamman idan ka duba arkanul iman, za ka ga mafiya yawan su gaibi ne, rukunan imani za ka ga asalin su gaibi ne. Dubacin hadisin Muslim, arkanul iman shine an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadri khairihi wa sharrihi. Kaga imani da Allah, in mutum ba mai original imani ba ne, yana da wahala imani da abin da bai gani ba. In dai idanka bai ga abin ba, yana da wahala kai imani da shi. Amma wani lokaci kana iya ba wa mutane amsa da hankali, kamar abin da Turawa ke cewa wai believe is what seen is believing kenan ko, wato gani shine kaman imani da abu. Na ko wanda yazo yana karantar da yara kanana akan wai abin da ka gani, whatever you see is what you believe in, duk abin da ka gani shi ka imani da shi. Sai ya tambaye su, kuna gani na eh, kuna ganin aji eh, kuna ganin kaza eh, kuna ganin blackboard eh, kuna ganin kaza eh, kuna ganin fan eh, kuna ganin Allah, suka ce a a, yace to babu Allah kenan, ai duk abin da baka ganin sa babu shi. Sai aka samu wani yaro dan karami, sai tashi yace to shi ma zai tambaya. Sai tambaya yace kuna gani na eh, kuna ganin aji eh, kuna ganin malam eh, kuna ganin hankalin malam, suka ce eh, yace to malam bai da hankali kenan. Tunda in dai sai abin da ka gani ne ka yadda akwai shi, to ina hankalin, ban hankalinka ban a hannu na an ganin baka. Idan ko ba za a ganshi a hannu ba, ashe babu shi. Yace in dai malam ba zai kai hankalin sa a gare yake, nan malam bai da hankali. Ashe kenan imani yakan sa kai imani da abin da baka gani ba. Shi yasa wani lokaci ana bada hujja da hankali. Misali na biyu da zan iya baka shine, yanzu muna iya karatun nan, bacci yana iya daukan wani anan. Idan yayi bacci sai mafarki gashi nan a cikin jejin falgore, yana cikin jeji, zakuna sun biyo shi, yana ta gudu, yana haki, ya je sabu bishiya ya hau, suna kokarin kada bishiyar, yana ta haki ya shiga uku yana kuka. Mu muna wurin bamu ga zakin ba, bamu ganshi a jejin ba, kuma bamu ji kukan da yake ba. Idan ya farka haka ya goge idan sa ce to alhamdulillah, saboda ya ga ba a jeji yake ba, sai ya murna ya ga babu zaki. Idan ya tashi babu labari, muna kare tashi. To fa kaga dan uwanka ne, abokinka a wurin, ya tafi wata duniya a bacci, kai baka je ba, kuma ya tashi ya baka labari ka gaskata, kuma ka kare ta, Allah da ya gaya maka. Idan dai dan adam zai kwanta a wurin da muke, ya ji mafarki ya ga abun da bamu gani ba, kuma ya tashi mu amince, to ya dace mu gaskata Allah subhanahu wataala idan ya bamu labarin abun da bamu gani ba, tunda muna gaskata abokananmu da aminanmu. Yanzu sai in same ka cewa wallahi na yi farki mara dadi, an gwar mu daya me faru na ce zakuna ne sun kai 500 suka ke wai anguwa, amma kai baka gani ba. In ka fada na gaya ma sai kai dariya, sai ka ce to Allah ya kiyaye, amma baka cewa ƙarya ne. Amma kai da kake mafarkin ai kaga zakuna, to wannan dume ne? Ka fa gaskata mutum akan gaibi, me zai sa ba za ka gaskata Allah subhanahu wataala ba? Bamu ga Allah ba, amma mun imani akwai Allah subhanahu wataala, kuma imani na yaqini mun san akwai Allah, babu wanda zai ce mana babu Allah mu yarda, mun san akwai Allah. Da haka billahi wa mala'ikati, mun yi imani da mala'ikun Allah, duk abin da Allah ya sifata mala'iku ya shiga cikin gaibi. Allah yana da mala'iku da suke canjin aiki safiya da yammaci, yana da mala'ika irin Jibril da ke kawo wahayi, yana da irin mala'iku su Ridwan, yana da mala'iku irin su Mika'il, yana da mala'iku irin su Malakul Mauti, da ya raba musu aiki duka, sai mu amince da wannan girman da Allah ya halicce su da shi, sai mu amince. Irin mala'ika Jibril iya da girma, a daren Isra'i da Miraji manzo Allah ya ce mala'ika Jibril ya zo mini da cewa lahu 600 jina, iya da fukafuki 600, amma fukafuki da ya bude sai tara sansanin sama gaba daya, ba a ganin rana gaba dayan ta, kwaya daya ne a cikin 600, idan ya bude ba a iya ga sama ko ina ya rike, ba za a ganta ba ko ina gake, amma 500 da tafi da tara reserve ne. Mala'iku ba su cin abinci, kawai yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, kuma ba sa saba umarnin Allah, la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yufaru, duk wannan gaibi ne, sai ka amince. Allah yana da mala'iku, ya raba musu aiki, ba mu gansu ba, amma mun amince akwai mala'ikun Allah, har ma muna addu'a, muna fatan su ce amin akan addu'ar mu. Kar ka yadda kokonto ya shiga cikin imanin ka da wannan, shine sharadin farko, yu'minuna bil ghaibi, kar wata ranka yi kokoncin mala'iku, Allah ya fada tabbas. Abokin mu yayi mafarki a wurin da muke ba mu labari, mun yadda ya ga abin da bamu gani ba, sai ba me zai sa kare ta Allah, me yasa zaka yi kokonto akan labarin da Allah ya baka in dai abokinka a mafarki zai ga maka abin da baka san da shi ba kuma ka amince da ya gani kuma kai kana wurin baka gani ba mun yi imani da sabbin Allah Qur'ani na daga cikin su da duk sauran al-kutub as-samawiyya da Allah ya saukar su at-taura su injila su zabura har su sufi Ibrahim da ba wanda Allah bai kira sunan sa mun amince da su gaba daya wa rusulihi da manzannin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin mu hatta shi Allah bai kaddara mun ganki ba ya koma zuwa ga Allah gabanin mu zuwa duniya amma mun amince da shi har muna dokin mu je masallacin sa mu yi sallah har mukan je kabarin sa mu ce assalamu alayka ya rasulullah mu ce duk mun amince da shi ne a wurin amma an sa shi a wurin saboda shekara 1000 gabanin mu zuwa duniya amma mun amince na wurin kuma ba ma bukatun abu ya nuna mana mun amince shi din ne a wurin sallallahu alaihi wasallam wannan shine imani da manzannin Allah har wadanda Allah ma bai kira sunan su ba wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasasum alayka akwai wanda Allah bai ma kira sunan su ba duk mun amince Allah ya aiko su ya Allah duk annabin da ka turo ko baka gaya mana sunan sa ba mun yadda an turo shi haka mun imani da gobe kiyama matakin kiyama tun daga kabari mun san akwai tambayan kabari akwai mala'iku biyu da ke zuwa cikin kabari al-munkar wan nakir wannan ya tabbata cikin sunna za su zo su yi tambaya mun amince su ma tambaya four questions an sa all man rabbuka ma dinuka ma ilmuka wa ma za ta kulu fi hadha alladhi bukita fikum wannan tambaye hudu kowa sai an mariya ba da amsa babu obije dole sai ka amsa su dai bayan daya duk wannan mun amince wannan shine imani da gaibi idan ka bai gani ba amma baka da kokonto haka ne mun amince bayan nan akwai filin kiyama za a je a tsaya a filin kiyama duk mun amince akwai aljanna akwai wuta waɗannan sune yu'minuna bil gaibi dukkanin su an tara mu mun imani da su shi yasa Allah ya kira mana su a farkon ali imran amana rasulu arama bali bai kawo iyakacin su
amana rasulu bima unzila ilayhi والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
جزاكم الله خيرا وادنن دوله مو امنتي شيده cikin imani kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai me la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na wannan shine imani ce sa yu'minuna bil ghaib wadan san ababe duk da idan ka bai gani ba ka amince akwai su yanzu akwai ababe da dama a cikin computer da baka taba gane su amma ka amince akai yanzu aka je ka sayi CD sai a ce maka software ne a ciki akwai software amma kai da idan ka taba gani ka dai ga CD da yake dauke da software amma ka taba ga software da idan ka ba ka zuwa kuma kai installing a system ya rika aiki amma idan ka taba ganin software din bai gani ba amma ka amince da shi so kaga hatta a duniya akwai ababen da idan mu bai gani mun amince da su wata ran ma sai kai sayi CD ka samu MT ne sai ka sa ka ga ai ba komai MT aka sayar maka amma ka yadda da cewa a cikin su akwai wani abu kuma idan ka bai gani hakikatan abin da ke cikin sa amma ka yadda kuma ka saya kawai gidansa aka baka shine mai CD da yake ciki so dole mu imani da gaibi na daga cikin imani da gaibi shine mun amince da cewa asalin ilimin gaibi a wurin Allah subhanahu wataala yake saboda ya kira akwai mafatihul ghaibi guda biyar dole mu tabbatar duka da Allah ne faddal aramma
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin ولا يابس إلا في كتاب مبين
وذلك سنة مفاتيح الغيب غدا يرد إلى من سنة ورن الله إن الله عنده علم الساعة نفر قتاش يا مباب وان إيك دران دا دائس الله حديث يا شيء جمعة ما وشي ما مسانيبا shine na farko wannan dole ka amince ba wanda sai ya gaya maka kiyama Allah ne kadai ya sani tunda annabin Allah ya koma zuwa ga Allah ya ce mana juma'a ce mun rike wani amma wani jid bai fada ba don haka ba mu sani ba ويعلمه عند علم الساعة وينزل الغيث كو الله شيكي سوغد الروح wannan cikin mafatihul gaib Allah subhanahu wataala shi kadai yake iya saukar da ruwa babu wanda yake saukar da ruwa sai Allah kuma Allah ne kadai ya san kwantitin ruwan da za a yi kuma shi kadai ya san tafirin ruwa shin idan akai zai yi amfani ne ko zai barna idan zai amfani tsirrai za su turo a ciki shi kadai ya san ina ruwan yake diga akai wanda ya sa duniya a yi ruwa a buje ga maka duk inda ruwan ya diga kuma ya ga maka kwantitin da ya shiga cikin kasar kuma ta inda ya shiga wannan duka ne ilimin Allah ne babu wanda ya sai ga maka hakikanin ina ya shiga wa ya'lamu ma fil arham babu wanda ya san abun da ke cikin mahaifa sai Allah mafiya yawa kuskuren da muke zai mutai ana tsakanin afad namiji ko mace ai ba cewa wa ya'rifu ba in an ce ya'rifu shine yana sani in aka ce in nace araftu muhammadan shine na san muhammadu sunan sa amma ban san halin sa ba amma in nace alimtu muhammadan sai ne aiki da kalmar ya'lamu shine na san Muhammad daga farko har ƙarshe na san dabi'unsa shi Allah bai ce ya arifu ma fil arham ba sai ce ya alamu ashe ba wai al'amarin namiji ko mace bane a'a shi ya san wanda yake cikin cikin nan in ya fito duniya kwana nawa zai yi tun bai fito duniya ba ya san na kware ne ko na banza ne tun bai zo duniya ba Allah ya sani idan ya zo duniya likita zai zama ko injiniya ne ko aramma ne ko liman ne ko dan kasuwa ne ko kuma babban kafinta ne duk Allah ya sani so kai sai ka take da zai kace a wai ai namiji ne ko mace ai ba shine ya arifu ya alamu ba inda ya ce ya arifu sai ka tsaya akan jinsi amma sai ya ce wai ya alamu yana da ilimin yaqini shi wanda ke cikin mahaifar tun bai zo duniya ba an san inda zai barta so kai ka tsaya kana cewa wai mun yi tsakanin mun ga namiji ne to kuma da ka sani sai me to ga ya mana namijin me sunansa tun bai zo ba idan ya zo me zai ci a duniya sannan me zai zama a rayuwar duniya sannan a ina zai rayu a ina zai aure wa zai aura su yaya nawa zai haifa kuma a ina zai koma zuwa ga Allah duk baka san su ba so daga Allah ba maganan jinsi yake ba zai kace wai an san namiji ko mace a'a ya sani ne so wannan jinsi kuma matsala zai ne sauki shikenan yanzu duk nan maza ne shikenan sai kuma me duk nan maza ne can ta baya akwai mata to sai kuma menene ne ai bai wadatar ba to amma ni yanzu na ce ku maza ne amma Allah ya san sunan kowa ya san abin da kowa ya boye a zuciyarsa kuma ya san Allah ya san me mutum zai bude baki da shi a yau amma ni ban sani ba ni ban ma san me zan yi bude baki da shi ba balle na bada labarin naka ai yanzu haka ban sani ba Allah ya ce rai ba da san me za ta yi gobe ba shine na hudu ilimin gaibi ne babu wanda ya san gobe me zai faru shi yasa wata ran sai ka gama tsara plan ɗinka da safi sai ka tafi da wata jarrabawa wannan ka ba lafiya ko an maka rasuwa sai ka ba shiri ka kama hanya sai an shirya meeting sai a ce an yi me postpone meeting ba zai ba uzuri ya bijiro saboda babu wanda ya san gobe sai Allah duk da barbarun da aka yi babu tabbas in yau ka dace wata ran ba za ka dace ba goben sai ka zaba kana ga rana ce mai kyau sai ka ga zama rana ta bakin ciki gare ka sai wata ran kana tsammanin ba za ta yi kyau ba sai ka ga ta yi kyau sannan na ƙarshe babu wanda ya san ina zai rasu inda ka san ina za ka rasu da wani ba zai je wajen ba amma babu wanda ya sani wata ran wani wurin ba baka taba zuwa ba sai ran da ka je sai ka rasu ya ce ajali ya kira shi saboda mai dalili a wurin aka yi kuma dole sai ka je wajen kuma baka taba zuwa ba kai ma baka san me za ka yi wurin ba kawai sai ka je wajen ka je kuma sai ka rasu saboda ajali ya yi kira waɗannan su ne mafatihul gaib duk sai mu amince shi da cikin imani da gaibi waɗannan na Allah ne subhanahu wataala baya ga wannan asalin ilimin gaibi na Allah ne yana iya gaya annabawansa kaza zai faru gobe ko jibi ko gata idan ya gaya musu ya zama gaibi bai zama gaibi ba sai dai su suna tare da wanda ya san gaibin yana iya gaya musu abin da zai faru gabanin ya faru amma a ƙashin kansu ba su suke sani ba shi yasa annabi bai yi faɗa cikin Qur'ani da cewa qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya annabi da kansa yace ni ban ce muku na sani ba amma dai Allah yana gaya mar me zai faru gaba ana gaya maka bai zama gaibi ba مفهوم طيب دو هكا الذين يؤمنون بالغيب سنا ايماني ده ابون ده يفكو اذا ايماني يكاي قولولوا ابون ده الله يا غيا بك بك غني با اما سي يغى ايمانن يا كاي متاكين ده يا ما في ابون ده ايدن كاي غني سبوده مي سبوده كان مغادر الله باب كوكونتو ا cikin ta da ka sifa ta farko imani da gaibi masu takawa suna imani da gaibi ni da ku Allah ya samu a cikin su nabi wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah masu takawa suna tsaye da sallah anan Allah bai ce wa yusalluna ba akwai bambanci tsakanin yin sallah da tsaye da sallah tsaye da sallah bai tabbatuwa sai mun cika sallu kamar ra'aytumuni usalli sai mun yi sallah yadda manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yayi sallah. Shi yasa dukkan Qur'ani babu wurin da Allah ya kira mu'minai Fatiha ya nuna mana cewa suna sai da sallah. Kuma inda zai kira ɗan wuta daga cikin siffarsu ko da directly ko indirectly ta nuna mana walakantar da sallah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna hayya. Walakantar da sallah yana kai mutane wuta. Sai da sallah shine mu yi sallu kama ra'aytumuni usalli. Yadda manzo Allah ya karantar da sallah, jama'a wajibi ne sai mun koya. Ita sallah ba a koyanta a wurin kowa kai tsaye, sai dai a duba yayyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yayi ta. Yadda yayi ta to haka ake bukata mu kwaikwaye shi. Wannan yasa malamai Allah ya musu rahama tsawon lokaci suke rubutu akan sallah. Duba cikin muwatta ta Imam Malik rahimahullah yayi magana mai tsawo akan sallah. Duba littafin Imam al-Bukhari rahimahullah da kitabus salah, kage da magana akan sallah sama da shekara 1000 malamai sun yi rubutu akan sallah. Nan baya muna da malamai da ko kuma tsakatsaki akwai irin su Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah sama da shekara 100 baka sun yi rubutu akan sallah yayi annabi yake sallah sallallahu alaihi wasallam. Mu duba littafin Sanadul Ma'ad yadda ya magana mai tsawo a sallah. Nan baya ga irin Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah sifatu salatin nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha. Ga kaifiyatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Sheikh bin Baz rahimahullah, ga sifatu salah na Ibn Uthaymeen rahimahullah, duk waɗannan takaddu ne da ake bugawa dan a nuna mana ya yake sallah. Tun daga tsarki ake fara bayani daki daki har zuwa masallaci, yayi ake shiga, yayi ake kabbarawa, idan ma akwai alternatives a wani gaba an baka zabi, duk sai an maka bayanin hanyoyin. Shi yasa iya da kyau mu rika gyara sallar mu. Akwai darussa da malamai da yawa da suke akan sallah, mu yi kokarin neman darussan nan mu rika amfanuwa da su. Yana da matukar muhimmanci mu yi sallah yadda fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yin sallah. Wannan al'amari ne muhimmi. Shi yasa sahabbai suka kai matakin duk abin da yake a sallah suna kula da shi. Duk abin da yake a sallah baya koya musu. Idan yana gaba yana limanci, yana karatu a sallan azhar a boye, su Hudhayfa sai sun leka sun ga ba wai bakinsa me yake ba, hatta gemunsa yadda yake ana kafin sun yi bayani. Hudhayfa yace muna sallah a bayansa, yace ina gane ya bitsira bi lihiyati shi. In yana kafin kana ga gemunsa yana sama yi kasa kuma a cikin sirri ake yi. Shi yasa akwai bambanci tsakanin karatun sirri da abin da wasu mu suke a yau. Yanzu misali nace alhamdulillahi rabbil alamin, menene wannan? Wannan shine na bayyana karatu. Idan ne haka na yi menene shi ne na yi sirri, in ne haka fa sunansa tunani. Wannan ba boyewa ba ne, tunani ne. Wai sai mutum ya tsaya sallah sai haka da bakin soye Allah ba karatu ba ne? Wannan tunani kake ka tuna alhamdulillah. Amma shi wanda ya boye haka yake, so shi ne sirri. Amma haka tunani nake ina tuna Fatiha, shine ina gangarowa cikin ta, amma ai ban karanta ba. Ai cewa akai karatun sirri, to bakinka bai motsa duna ka karanta. Ai kai abinda kake tunanin sirri kake yi ba karatun sirri. Ai shi karatun sirri bakin yana motsawa, amma sai ga mutum ya kai sallah ke yana tuna sallah ne, amma ba karanta yake ba. So mu bambance karatun sirri. Duk sahabbai sallah suka ruwaito yayi manzo Allah ya kiyana akan cewa sallah. Sallah saboda muhimmancin je har yakan hawo minbari ya karantar. Akan minbari haka zai hawo na juma'ansa, yana sallah sahabbai suna kallon sa. Idan zai yi sujada sai ya sauko kafe sai ya ƙara komawa. Sallah practically ya koya musu ita saboda muhimmancin ta. Wajibi ne mu yi kokari mu koyi yadda yake sallah. Idan muka duba Qur'ani zamu ga wurare da dama a ramma ba mu misalai a farkon suratul Naml da farkon suratul Luqman guda biyu sun isa. Duk a wurin Allah ya kira siffofin masu imani da muhsinai a ciki duka sai ya kira maganar sallah. Misali ne wannan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tazim. Tilka ayatul Qur'an wa kitabin mubin.
Hudan wa bushra
lil mu'minin.
Alladhina yuqimuna
as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Babu laifi ka dauko farkon Luqman ma aramma.
Alif lam.
Tilka
ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
sai maganar sa
allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun
duka wannan akan sallah ake magana kaga na farko aran ma dauko farkon suratul naml daga tasin tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin hudaw wa bushra lil mu'minina Allah yace qur'ani shiriya ne kuma bushara ne ga masu imani kisa duk mai imani yana jin dadin qur'ani don bushara yake masa sai yace mai alladhina yuqimuna salata su masu imanin nan su ne masu tsaye da sallah kaga tan masu imani Allah ya kira anan masu takawa a dukkan cikin siffar imani da takawa an kira sallah a farkon suratul luqman kuma su waye kira muhsinai masu ihsani anan ma da ya kira alif lam mim sai yace mai tilka ayatul kitabil hakim ya kira ayoyin littafi wanda yake mai hikima sai yace hudaw wa rahmatan lil mu'minin lil muhsinin qur'ani shiriya ne da kuma rahama ne ga masu ihsani gaba sai yace alladhina yuqimuna salata anan ma sai Allah ya kira sallah shi yasa duk qur'ani idan ka duba babu ko indirectly in aka yi maganar imani sai an kira sallah duba farkon suratul farkon suratul anfal da Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata yace kaga anan ma san da ya kira sallah sai koda cikin suratul mu'minuna san da Allah ya kira sallah قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مغرى صلاه كي كاي cikin suratul furqan sallan nafila ma sanda Allah ya kira bayin da zai musu rahama da wannan wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ard hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama sai ce walladhina yajituna li rabbihim sujadan wa qiyama bayin da Allah zai musu rahama suna kwana suna sujada suna ruku'i suna sallah hatta sallan nafila sanda aka kira su da aka ba zai yi mutum ya zama mai imani mai takawa mai ihsani bai tsaye da sallah ba mu dage mu rika yin sallah akan lokaci salloli din nan azhar la'asar magriba isha asuba mu dage mu rika akan lokaci musamman sallar la'asar manzo Allah yake cewa man fadar salatul asr fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu a cikin hadisi a muwatta malik gashi a bukhari manzo Allah yace wanda ya rasa la'asar akan lokacinta asarar da yayi kaman ya mutun ya fita a gidansa ne ya dawo ya samu dukkan matansa da ƴaƴansa da dukiyarsa sun kone gaba daya wannan shine misalin a hankalce a ce matansa hudu duka sun kone ƴaƴansa 24 duka sun kone dukiyarsa komai ta kone wannan shine a hankali misalin rasa sallar la'asar akan lokacin ta wannan shine misalin annabi ya faɗa wannan magana sallallahu alaihi wasallam shi yasa a kowane hali mu yi sallah akan lokaci mu koyi sunna yayin ta karantar da yin sallah kuma warka'u ma'ar raki'in in ba harin kasar kake ba anan ne malamai suke da baganganu mu dage mu yi sallah a cikin jami mafhum tayyib wayutuna zakata a can ma kuma wayutuna zakata wahum bil akhirati hum yuqinuna Allah ya kira ya kira sallah kuma ya kira zakka kuma ya kira yaqini karshen wannan ayar da ta kare wannan na bacce ne saboda wa mimma razaqnahum yunfiquna eh wancan na farko okay alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika lahum ulaika innal ladina la'imu bil akhirati zayyana lahum a'maluhum wa hum ya'mahun haka ne innal ladina la yu'minu bil akhirati zayyana lahum a'maluhum wa hum ya'mahun haka ne ara ma ya kuskure da zo a cikin ayar jazakumullahu khairan ya bakin sa ne dan kuskure a cikin ayar an kira alladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinuna ne haka akan zakka da kuma lakira suna da yaqini so dan haka na gaba shine wa mimma razaqnahum yunfiquna bayan sallah na uku shine a cikin abin da muka azurta su suke cewa fi sabilillahi wanda take siffata bayan da Allah subhanahu wata'ala yayi besu da cewa su masu takawa ne wa mimma razaqnahum yunfiquna lalle a cikin abin da muka azurta su buka azurta suke ciyarwa na farko abin da ke hawa wajibi akan mu arzikin da Allah ya bamu shine zakka duk wata dukiya babu haƙƙin da ke da nauyi akan ta kaman zakka kuma zakka shine divine poverty eradication program in dai kana so kaga an yi eradicating poverty a cikin al'umma to shine a rayi sunnar yin zakka ya zama akwai tsarin karɓar zakka da kuma yadda ake raba ta shi yasa duk society da musulmai ke bada zakka wannan society insha Allah ta'ala ba zai shiga cikin kuncin talauci ba akwai mutum ɗaya a ƙasar nan da musulmi ne dukiyarsa kawai muka gani a Forbes magazine, sai muka canja wannan kudin abin da aka yi mafi kankantan ma muka dauka, balma aka rage aka dauke shi to nearest number mai girma da aka yi lissafi sai dan zakkan nan ta kai akalla naira miliyan 500. Akwai wanda zakkarsa da aka yi lissafi ta kai dala biliyan 500 da yan kai, akwai masu dala miliyan 300. Yanzu kaddara a ce musulmi a Najeriya kun da zai cire zakka ta dala miliyan 500 ya cire ya bada ita, akwai masu dala wanda zai bada dala miliyan 100, akwai wanda zai bada ma naira miliyan 100. Kai zakkar naira miliyan 100 karamin kudi ne? Yanzu kaddara ka je ka samu magidanta ka ba kowa naira miliyan 500 miliyan 100 din nan mutane 20, shekara mai zuwa insha Allah kowa ma zai iya yin zakka ta kama daina juya kudin ko ajiye kudin kai idan shekara ta zago, kai ma ka zama da zakka a zamanin lokacin zakka yayi sai ka rika fara gyara ka gyara ka zaka cire zakka. So akwai jama'a da dama masu dukiya sai ka ji an ce ba taba ganin zakkar su ba, kuma amana sai zakkar nan duk dukiyar ka idan tana a jeje din dole a cire zakka, kuma zakkar nan ba sai aka yi sai an yi announcement ba, in dai ana bayarwa wanda ya karba dole wutar sai ya bada labari, ba ma zakka ba 10,000 ka ba wani sai ya gaya mutane 10, kuma gobe sai sun da riga sun ce mu ma a ce maka mana to bare zakka, kuma in za a bada ta a bada ta yadda ya dace, naira 1,000 wannan ba zakka bane, ko a zo a yi dogon layi ana raba mutane, wasu ba watsa ake ana kokowa, wani ma makaho ne ya ji a karya shi a wurin wai ya je neman zakka kuma watsa ake an watsa ya ji an yi ihu ya tsalle aka buge shi a sama baya gani, wai zakkan ne ba ake watsa wai an mutu ana watsa ta, ai bai yi ba, abinda zaka je a mutunci ka tafi gidan mutunka bashi. Wannan shine na farko abinda Allah yake bukata mu ciyar, wa mimma razaqnahum yunfiquna, wajibi ne akan mu bada zakka, shi yasa Allah yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Sannan kuma wadanda za a ba Allah yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal ghalimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, wadannan su ake bawa zakka, duk wadannan Allah ya gaya mana komai da komai yadda za a yi. So da haka jama'a Allah ya san me kudi shi, Allah ce san nawa ya baka, Allah ya san nawa ya bani, Allah ya san nawa ya baki, kowa a cikin mai ji tsoron Allah ya zama a cikin dukiya sai yana cire haƙƙin Allah ya bayar, wannan fa 1/40 ne. Kuma mu duba abubuwan da ba su da zakka ma suna da yawa ne, suna da yawa abinda ma babu zakka akan su a dukiyar motar, gidan da kake ci ba za ka cire mata zakka ba, motar ka kana cire mata zakka, hatta motocin da ke aiki su kai kaya su dawo ana cire zakka akan su, injinan ka ana cire musu zakka, duk wannan fa babu, gidan da ke gidan haya ana cire mata zakka, ba a cire sai dai idan kudin hayan ya shekara a cire zakka, amma duba abinda ake cirewa, amma duk da haka sai gagar mutane. Jama'a wajibi ne mu ji tsoron Allah, duk abin da yake haƙƙin Allah a dukiya mu cire mu bayar, wadanda suke da arziki a ƙasar mu da a duniya gaba ɗaya Allah ya ba su ikon cire zakka, Allah ya ba su ikon kiyaye haƙƙin Allah subhanahu wata'ala, Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon tsarkake zukatansu. Baya ga zakka na biyu akwai ciyar da iyalai, ya shiga wa min ma razaqnahum yunfiquna, inji Ibn Abbas, kuɗin da kake ciyar da iyalanka kai ce fa ne duka ya shiga cikin siffar masu takawa suna ciyar da iyalai. Ai in banda musulmai babu wani addinin da yau mata gata irin wannan, mace fa tana da albashinta ko tana da investment ɗinta, amma kuɗin ka naka naku ne, nata nata ne, haka ake rayuwa. Amma an ka je wasu kawai yaje kai inda ka ga abin mamaki, sadaki mace ke bayarwa a cikin al'adu da addinai kala kala, mace ke bada sadaki, ita take bada gidan zama, ita take cefane, don haka shi mai gidan nata nata ne, nata nasu ne. Amma da kai ba kuwa ba albashin bai sa kara kara ba, amma ka aje matar ka gida kaman wata matar wani gogaggen minista, komai sai dai a mata, hatta kotin bursai an zo an kawo mata gida, amma wani babban mutum ne bai dada Allah dai ba, amma matar sa a gona take wuni hannun ce da kasan bayan damo saboda noma, saboda division of labor ne, shi yana office ita kuma tana gona tana aiki, duk kunya ta iya yadda ake, ita kare a bana mace ke 17 ta kace a gona, kai ka ji mace na kace mace ya kasa abu yayi muni, ai ka san wahala ya kai wahala har mace ta goge ta ga maciji ta bishi. Amma yanzu iyalinka saboda sakalci idan ta ga kyanke su a banɗaki sai ka cire mata, shi sa abin sai ba ka tsoro, ka ga mutum a waje tsoron sa ke in ya je gida sai ya ga mace ta ya mutsa shi, ita kuma idan ta shiga banɗaki ta ga kyanke tsoko kwalba to fa sai an cire mata, bare kuma ta ga ɗan gadangare a cikin wardrobe ɗinta sai an cire mata, to shi za ka ga rayuwar cycle ne. Allah ya rufa mana asiri, ciyar da iyalai ya shiga ciki, abinda kake taimaka mutane fakirai ne marayu ne duka ya shiga cikin wa mimma razaqnahum yunfiquna Allah yace daga cikin abinda muka azarta su suke ciyarwa saboda arzikin Allah yake bayarwa shi yasa aka tambayi manzon Allah wa yasalunaka ma za yunfiquna Allah yace qulil afwa suna tambayenka mai za su ciyar sai Allah yace al afwa محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه سكن أبواء البيار في إذاه القرآن بالقرآن يتي الأفو شين أبن دي كارو أكم بكاترك دك كان أبن لك جيد شين بكاتر يو كاي بجت كاغم بجت دين يو أبن رأي بود أباكي سورا دلي بير سيوني يتي أتيما كافي سبي الله والله بان دا قدن دا زن يو بود أباكي ناني مي أيكين كارفي نارسا سيكا دا وكاكا باكي انكي ونن كاي أيكي دا آيات أبن دي كارو أكم بكاترك سيكا تيما كا saboda sun tambaye me za su ciyar Allah yace qulil afwa kace su ciyar da al afwa wannan shine abin da ake ciyarwa don haka mun samu siffa guda nawa na mutane masu tagawa guda uku na farko alladhina yu'minuna bil ghaibi suna imani da gaibi abinda idan su bai gani ba na biyu wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah na uku wa mimma razaqnahum yunfiquna daga cikin abin da muka azurta su suke ciyarwa fi sabilillahi sai siffa na hudu da na biyar
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك سوني وذن سكي إيماني دا أبن دا أكا سوكر زوا ذريك النبي محمد وما أنزل من قبلك دا أبن دا أكا سوكر جبنن زوانك وبالاخره هم يوقنون بساق لاهره سو باسو يقيني ني سنا ده يقيني اكن لاهره تبس ني والذين سني ودان ده يؤمنون سكي ايماني بما انزل اليك ده ابون ده اكاي وحي زوا غريكا شيني مي اكاي وحي زوا غريشي شيني قراني الله يا سوقد قراني غريشي وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربكم Allah wahayin Qur'ani yayi zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam so haka dole sun yi imani da Qur'ani wama unzila min qablika suna imani da abin da aka saukar gabanin kai Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da yace wannan aya ta sauka dalilin Abdullahi ibn Salam ne ko ga shi Abdullahi ibn Salam ko Abdullahi ibn Sallam duk ya tabbata amma fi sharar Abdullahi ibn Salam asalin sa ba Yahudi ne shigo musulunci shine yayi imani da At-Taura yazo yayi imani da Qur'ani sai Allah yake yabo gare shi da irin makamantan su walladina yu'minuna bima unzila ilayka sun yi imani da abinda muka saukar zuwa gare ka sallallahu alaihi wasallam wama unzila min qablika da abinda aka saukar gabanin zuwanka sannan wabil akhirati hum yuqinuna suna da yaqini akan lahira ta tabbas ne babu ko gando za a yi tashin kiyama zaka imani da abin da aka saukar zuwa gare shi ne alqur'ani wama unzila min qablika abin da aka saukar gabanin sa bayan qur'ani takadduna wa Allah ya kira sunayen su ya kira at-taura da injila an bada at-taura wa annabi Musa injila wa annabi Isa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil dole wannan sai kai imani da su duka guda biyu sai na uku kuma akwai zabura wa ataina dauda zabura sai kai imani da an bada me littafin zabura sai kuma wannan littafi again sai wannan littafi bayan guda wannan sai kuma sufi ibrahima wa musa akwai sufi ibrahima wa musa sai kai imani da sufi ibrahim wasu suka ce sufi musa shine at-taura ibnu faymar mun lake cewa in shine a taura mun imani da shi in ba shi bane wani littafi ne to shi ma mun imani da shi ko ma menene mun yi so daka kai imani da qur'ani an saukar masa at-taura kai imani da injila da aka ba annabi isa at-taura annabi musa zabura kai imani da aka ba wa annabi daud kai imani da sufi ibrahim da aka ba ibrahim sannan kai imani da sufi musa idan at-taura ne in ma wani sabon littafi ne to shi ma mun imani da shi dan wasu sun ce biyu ne saboda Allah ya kira an ba Musa alkitabu wal furqana la'allakum yahtaduna sai suka ce ana kiran guda biyu ake ba wa Musa to zaka in ma wani ne mun yi imani da shi duk waɗannan sai kai da Allah ya saukar da su amma yanzu ya dace mu bi at-taura ko injila mu bar qur'ani a saboda qur'ani shine muhaiminan alai qur'ani shine gaba daya wanda yake hukunci akan su su ka'ida mun yi imani da Allah ya saukar da su amma yanzu validity su baya aiki ba a yadda mu bauta Allah da su ba me dalili saboda Allah ya tura da Qur'ani Qur'ani kuma shi ake bauta Allah da shi a yanzu so da haka idan musulmi yace bai imani da injila ba imanin sa yayi bai yi ba mun yi imani da injila amma me yasa ba mu aiki da shi dan saboda ba shine littafin da aka ce yanzu mu yi aiki da shi ba Qur'ani aka ba mu so da haka kaida mu da Qur'ani muke aiki kuma annabi Isa a lokacin sa da man maga banu Isra'ila aka aike shi wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila amma Musa kan annabi Muhammad ne na duniya gaba daya ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a so da haka Musa kan mu Isa universal message sako ne na duniya gaba daya amma Isa alayhi salam ai zuwa ga banu Isra'ila ne ma gaba dayan sa so da haka bisa ga lakira yuqinuna suna masu yaqini so da haka wajibi mu zama masu yaqini akan al'amarin da ya shafi lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin yaqini da lahira na'am
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun
ulaika wadancan masu takawa kuma ga su ana bayani wanda ina muku zaton alheri duka kun ci ga sifa biyar din ina sifofi guda biyar din na farko imani da gaibi na biyu sai da sallah na uku ciyarwa fi sabilillahi da kuma bada haƙin Allah na hudu imani da abin da aka saukar wa annabi da wanda aka saukar wanda suka rigaye shi shi ne su Qur'ani at-Taura Injila Zabura sai fi Ibrahim sai fi Musa sai kuma imani da gobe kiyama imani na yaqini ai mun samu guda biyar ko sai Allah ya ce ulaika wadancan me yasa ba a ce wadannan ba malamai suka ce liuluwi martabatihim saboda martaban masu takawa babba ce a wurin Allah su suna da VIP ne to da haka ba zai a ce waɗannan ba saboda VIP can ake cewa kya za ka ga VIP a lecture theater can ƙasa ne amma sai a ce high table koda ku shine a ƙasan wai saboda wani maje ne mai daraja so shi sai Allah ya ce ulaika waɗancan saboda martabar su madaukakiya ce ba wai kar a ce waɗannan ga dauka ai nan ne a can ne so ko kai ka shiga ciki ka zama can din ana ga maka can kudin can so shi Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim duk wanda ya cika waɗannan sifofi yana kan shiriya daga wurin mahaliccin sa Allah subhanahu wa ta'ala suna kan shiriya hudan din nan mujahidun jabr rahimu Allah ya ce shine ala ilmin wa amalin min rabbihim masu wannan sifa suna kan ilimi mai amfani da aiki salihi wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo al muflihun daga al falah ne su ne mutanen da suke samun rabo a rayuwarsu rabon duniya nasu ne saboda wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina rabon lahira nasu ne saboda tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqina don haka su ne masu rabo rabon ba wai a gida ɗaya ba a duniya tasu ne a lahira tasu ne shi yasa babu abun da ke sa dadin rayuwa kamar imani in dai mutum na da imani babu abun da ke shi dadin rayuwa shi yasa Allah yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya imani da Allah yana namiji ko mace zamu rayar da shi rayuwa mai dadi to ita rayuwa mai dadi ba wai a tara kudi ake samun ta ba babban makamashin rayuwa mai dadi shine imani da Allah amma in ba haka ba duk abin da Allah ya ba mutum in babu imani rayuwar babu dadi a cikin ta amma in dai akwai imani to babu abin da ke tada hankalin ka daga abu ya ba da zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan sai ga al'amarin ka koma zuwa ga Allah waɗannan sune siffofin masu takawa mutu guda biyar Allah ya ba mu ikon cikawa sai gobe za mu tashi insha Allah ta'ala akan kuma siffofin kididai sune waɗanda suke kafirai Allah ya kare mu daga kafirci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي وبالله التوفيق